Daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta zangon FM a BOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rare assalamu alaikum, yanzu ma dai Sir Phil Hashin Gumenle daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu za ku ji a yunkurin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ake a yankin Mambila. Wasu dattawan arewa sun ziyarci gwamnan jihar Taraba. Kamar yadda aka saba kowane daren Asabar muna tafi da shirin tsintsiya madaurin ki daya da kuma shirin zauren dattawan arewa. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An kammala taron kolin kasashe 20 mafiya karfin tattalin arziki na duniya yau Asabar a kasar Jamus, inda abubuwan da shugaba Donald Trump na Amurka ya gudanar suka dauki hankula daga ainihin taron kolin nasu. Shugaban na Amurka ya yi wata ganawa da ta yi armashi da shugaba Vladimir Putin na Rasha, inda har suka kulle yarjejeniyar takaitacciyar tsagaita wuta a kasar Siriya. To sai dai kuma sanarwar da aka bada a ƙarshen taron kolin ta nuna irin bambancin da ake da shi tsakanin shugaban na Amurka da sauran shugabanni 19 na wannan ƙungiya ta G20 kan sauyin yanayi da kuma yadda suke kallon manufar Trump ta fifita Amurka akan komai wadda ake ɗauka a zaman ta keɓance kai ne. A can wani gefe guda, birnin Hamburg ya fuskanci ƙarin zanga-zanga ta masu adawa da manufofin wannan taro da aka gudanar. A bayan tarzoma da ta ɓarke a sanadin zanga-zangar a daren da ya shige zuwa asubahin yau Asabar, ‘yan sandan Hamburg sun ce sun kama mutane aƙalla 13. Daga bisani, ƙungiyar kare muhalli ta duniya da ake kira Greenpeace ta rataye wani makeken ƙyalle a kan wata gada da ke kusa da wurin taron kolin, wanda a jiki aka rubuta cewar ƙungiyar G20 ku kawo ƙarshen yin amfani da kwal. ‘Yan sanda suka ce sun samu ƙarin jami'ai 900 daga wasu sassan ƙasar Jamus domin su taimaka musu wajen shawo kan wannan lamari, abinda ya kawo adadin ‘yan sandan da aka girka a birnin na Hamburg zuwa 20,000. Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dakarun tsaron Iraki sun ce suna sa ran ayyana samun nasarar ƙwato illahirin birnin Mosul nan da ‘yan sa'o'i kaɗan, abinda zai kawo ƙarshen rabin daular da ‘yan Daesh suka yi ƙirarin kafawa. Hedkwatar kula da ayyukan yaƙi da ‘yan Daesh ta faɗa yau Asabar cewar dakarunmu suna ci gaba da tunkara abin da ya rage na ‘yan ta’adda saura ƙirinsu dangana da bakin kogi. Tun da fara a yau Asabar ɗin wani kakakin sojan Iraki ya faɗa gidan talabijin na ƙasar cewa shingayen tsaron tsagira na ci gaba da faɗuwa. Ya ce saura taku kaɗan su ƙwato sauran gidajen da suke hannun ‘yan Daesh, daga nan za su ayyana samun nasara. Shi ma Brigadier General Robert Sofgi na sojojin Amurka ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun Faransa na AFP a Baghdad cewar Iraki tana dab da ayyana samun nasara a birnin Mosul. Hare-haren ta'addanci sun kashe mutane fiye da 20,000 kai tsaye a nahiyar Afirka cikin shekaru 5 da suka shige. Ƙungiyoyi guda biyu, wato Boko Haram da Al-Shabab, su ne suka kai kashe 71 cikin 100 na waɗannan hare-hare. Haka kuma waɗannan ƙungiyoyi biyu su ne suka kashe 91 cikin 100 na waɗannan mutane. To amma duk da yake har yanzu akwai waɗannan ƙungiyoyin guda biyu, yawan mace-macen da suke haddasawa zai ci gaba da raguwa a shekara ta biyu a jere a bana, inda a wannan shekarar yawan hare-harensu ya ragu sosai idan an kwatanta da shekara ta 2012, shekarar da abin ya fi yin tsanani. Shugaban ƙasar Peru ya ce watakila kafin ƙarshen shekarar nan gwamnati za ta tsaye da shawara akan ko za a yi ahuwa matsohon shugaban ƙasar Alberto Fujimori bisa dalilai na rashin lafiya. Shugaba Pedro Pablo Kuczynski ya faɗa wani gidan rediyo na ƙasar a jiya Juma'a cewa duk wata ahuwar da za a yi matsohon shugaban ba wai ahuwa ce ta yafe masa laifukan da ya aikata ba, ahuwa ce da za a yi bisa irin shawarwarin da likitocin Mr. Fujimori za su kawo. A jiya Juma'a aka garzaya da tsohon shugaban asibiti bayan abin da likitansa ya bayyana a daman hawan jini da kuma ɓalle-ɓalle. Fujimori mai shekaru 78 da haihuwa yana zaman daurin shekaru 25 a kurkuku dangane da laifukan keta haƙƙin bil'adama da zarmiya da kuma kafa ƙungiyoyin ƴan ina da kisa ko kuma na ƴan ta'adda ko ƴan banga kenan lokacin da yake shugabancin kasar. ƴan zanga-zanga sun fantsama akan titunan Lima babban birnin kasar a jiya Juma'a domin su yi kokarin shawo kan shugaba Kudzinski kan kada yarda yema Mr. Fujimori afuwa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. Yayin da ake kokarin lalubo bakin zaren magance tashin hankulan da ake faruwa a jihar Taraba, yanzu haka wata tawagar dattawan Arewa sun kai ziyara jihar domin jimamin lamarin da kuma shiga tsakani. Ibrahim Abdulaziz Gareka.
Shine ziyarar da Senator Wali Jibrin da kuma tsohon gwamnan jihar Kano Senator Rabiu Musa Kanko su suka yi, inda masu gana da gwamnan jihar Taraban Dariya Dusan Isiyaku. To sai dai kuma da yake tsokaci game da wannan ziyarar shiga tsakani, tsohon gwamnan jihar Kano Senator Rabiu Musa Kankoso ya ce ma abin takaici ne irin abubuwan da ke faruwa a jihar Taraba.
Mun zo wannan jiha ne, wannan gari na Taraba na Jalingo, domin mu gaida gwamna da gwamnati da jama'ar jihar Taraba gabaki daya. Mun sami abubuwa na rashin jin daɗi, musamman na ƙarshen nan shine rigingimu da aka samu, wanda aka sami salwantar rai da yawa da dukiyoyi da suka lalace ko aka kashe, musamman dabbobi. Kuma muna sa rai za mu ga irin abubuwan da suka faru, wanda za mu sa gidauniya in Allah ya yarda ta kwankwasiya ta bada gudunmawa ga wanda abin ya shafa. Kuma na yi magana da Refugee Commission wanda suka tabbatar mun suna kokarin samun kudade su shigo hannunsu domin su zo su taimakawa wa'annan bayan Allah wanda suka sami rashin jin daɗi.
Ya mako da ya zo a lokacin da nake aiko da wannan rahoto, akwai fadar ruwan 'yan gudun hijiran da ke makale a wasu yankuna na ƙasar Kamaru da ke majiran tallafi daga hukumomin ba da agaji na ciki da kuma wajen Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Ibrahim, yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jummai Alza ta kawo mana.
Tsintsiya
madaurinki daya.
A na bo ibi boni le na Nigeria, let us reason together. Kaibia ne buru ofu biku kwanza. Kai me kan Nigeria yi buru ofu 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 ze na Nigeria Hausa and the Igbo and the Yoruba. Ofu le ya yi le. Oburu dat na ayi onwa yi were ogo na mgbasasi media obodo ayi Nigeria. Oga ahia ya ahu. So nwoke nna ndu uzo kat ana ma yo gi were dise Biafra in a iwebute wusaya by the corner. Ya kemegene kebi do Nigeria kan Nigeria buru obodo a ga eji wee match the whole Africa, the whole the world. So please and please my people, my fellow people, Yoruba, Hausa, Igbo, we are together. Let us live like a brother and a sister. We are the children of God. I don't want anything that's going to may happen so that we are going to regret in time coming. So, peace and peace. Thank you.
Ifani Uchechuku kenan, wani dan kabilar Igbo da ke zaune a Kanin Dabo. Za ku ji dalilin da ya sa ya wannan kira cikin harshen Igbo da kuma Turanci. Sai a biyo mu a hankali.
Zauna lafiya,
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Sanarwa da wasu ƴan arewa suka bayar na kora ƴan kabilar Ibo daga arewacin Najeriya da kuma kiran da wasu ƴan kabilar Ibo suke yi na neman a kafa kasar Biafra. Kamar yadda kuka sani sun haddasa cece kuce har ma shugabanni irin su tsohon shugaba General Yakubu Gowon da tsohon shugaba Olusegun Obasanjo da wasu shugabanni da kungiyoyi da kuma wasu ƴan Najeriya suka yi ta yin kashedi. A saboda haka ne na gayyato.
Sunana Honorable Ifeanyi Uwabala wanda ake ce Buhari sabon gari ɗan gwagwarmaya da so mai kishin Najeriya. Da son zaman lafiya ta Najeriya.
To, kai a Kano aka haife ka ko ka je can ne da zama?
A Kano aka haife ni.
To, yanzu shekarunka nawa?
To, a cikin na kai shekara 39.
To, bari mu koma kan kai Malam Mukhtar, kai kuma Muhammad ka gabatar da kanka ko?
Zuwa Muhammadu Mukhtar dan Bakka. Kuma mazaunin Portharcourt ni ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƴan arewa mazauna kudancin Najeriya. Kuma mazaunin jihar Rivers Portharcourt.
Shekarunka nawa da zama can ko kai ma can aka haife ka?
Ni ba nan aka girma zuwa ne.
To shekarunka nawa kana?
Ina da tsimar shekara 25 a jihar Rivers.
To kamar yadda na yi bayani tun farko kun ji dai surutan da ake ta yi. Ga waɗannan mutane kamar wasu ƙungiyoyin ƴan arewa ɗinnan da suka ce ƴan ƙabilar Ibo da suke zaune a arewacin Najeriya su tattara ina su sabari. Daga can kudanci kuma akwai waɗanda suke ƙoƙarin cewa suna son a kafa ƙasar Biafra. To, kafin mu je ga batun yaya za a samu zaman lafiya, kai Malam Muhammad Mukhtar ga waɗannan masu wa'annan surutai me za ka gaya musu da farko?
To, da farko dai tunda aka bayar da jar samun ƴanci yau sai mar shekara 50 da 'yan kai muna tare. An yi yunƙuri a raba ƙasar nan lokacin da ba a yi Biafra a cikin Igbo Jikku ba a yi nasara ba. Aka dawo aka ci gaba da zama lafiya. Jikku ya dawo har yi shugabancin ƙasar nan. Babu ne ƙagomi shi ana zaune lafiya. Rana kwatsam rap was rufe shi ya fara bayan Ujiku shi ya fara kawo wannan maganin Biafra. Ya ake shaje na turawa ya gaba ta siri ya bari. Yanzu kuma Nnamdi Kanu ya zo ya dawo da maganin Biafra. To magana ta gaskiya shi ne dole mu koma mu zauna tare. Saboda me? In kin tuna yawancin shugabannin inyamurai manyan shugabannin inyamurai a arewa aka haife su. Shi ma ga shi ba ya ce a Kano aka haife shi. Kuma Kano ta ce mahaifata. Babu ne ƙagomi shi. Ba mamaki da gida nashi na kanshi. Amma a yau ina gaya miki ba za ki san ba Hausa guda 10 da sun tuna da gidaje ko sana'a ta su kansu mallaka kansu a ƙasar Yamma a ƙasar Ibo ba. Babu. Saboda haka magana ta gaskiya mu dawo daga dakin ƴan siyasa. Mu dawo mu koma gargajiya mu koma yadda iyayenmu da kakanninmu suka zuwa da juna aka auratayya aka haifa. Misali ai akwai General Ajoja wanda Orta Bafulati na ce. Yau kuma ka har matsayin mutumin da zarar a Najeriyar Ami ba wani ƙungumi shi ike in wata ku. Uwar ta bukula ta rika tsina ce. Dare idan suna da yawa. Saboda haka, ki kira ƴan uwansu duk Allah duk amiri. Neman tali neman fitina ba zai kai mu ko'ina ba. An yi ba mai nasara ba. An zubar da jinin mutane. Saboda haka wani lokacin zo da mu haɗa kawunan mu gaya za a ci gaba. Ƙasar duniya ta ci gaba an bar mu a baya. Siyasar ƙabilanci da addini.
To bari to kafin mu dawo kanka in fanyi kai me zaka wani magana zaka gaya ma wannan mutane masu waɗannan surutai.
To ajiya abin da nike da shi zan dan bada kamar da wanda yake son zaman lafiya ta Najeriya. To wannan abubuwan da yake taso ya kwanakin baya mu kabilan da yake Kano ko arewa gaba daya ko a Najeriya. Mu ba mu ji daɗi abin da yake ta faruwa domin kowa ya san Najeriya tsintsiya ɗaya madaurinsu ɗaya ubanmu ɗaya a Najeriya. To amma wanda suke kawo wannan abubuwa kullum a ce Biafra ko wani abu ne wanda ba sa son ci gaban Najeriya wanda ba sa kishin Najeriya. To mu wanda muke arewa wasu sun zo, wasu sun kai shekara biyar, wasu sun kai shekara talatin, wasu kuma nan ake haife su arewa, wasu kuma nan da iyalinsu suke, wasu kuma sun yi kafa kasuwancinsu da gidajensu. Dominan idan kin zo arewa za ka gare yawancinmu mu asalinmu inyamiri wanda suke arewa. Mu mun kafa cibiyan kasuwanci da kuma gidaje. Amma wanda yake a arewa ba zai so a zo ana tada rigima ko ana ce a raba ko a yi kafa Biafra domin bai san inda zai je idan aka kore shi yau. To shi yasa wani lokaci idan muka gani wasu mutane masu fasa son zaman lafiya a ƙasa suna fitowa a zo a yi Biafra kafa Biafra muna yi musu dariya domin ba su san ciwon Biafra. Wannan bawa Allah da ya fito kwanan nan nan da Kalu. Ai mun san shi ba dan inihin na ba Najeriya ake haife wannan mutum kuma zaman sa ba Najeriya yake. So wanda shi yana can America a can ake haife shi duk abubuwan da yake yi a can yake yi sa. Kasuwancin sa ma ba shi da kasuwanci da ya kafa a Najeriya bai ma taba san kasuwanci a Najeriya amma ya je ya karɓi kwangila ya shigo Najeriya yana so kawo hargitsi a Najeriya dan saboda kwangilan da ya karɓo iyalinsa ba su a Najeriya ɗan uwansa ba su a Najeriya ƴaƴansa ba su a Najeriya amma ya je ya karɓo mana kwangila ya zo yana so ya haɗa mana rigima ga musulmi da kristan ko a Hausa da yamane ko whatever dai abin da ake ce. To mu wanda muke zaman arewa ba mu ji daɗi abin da wannan bawan Allah yake so ya haɗa rigima a Najeriya. Domin idan kan gani idan muke zuwa ko yanzu ma daga taro muke dawa a kan wannan ishu na Biafra domin duk wanda yake arewa babu wani mutum ɗaya wanda ya goyon baya a kan wannan abun nan da Kano ya fito da shi yana ta shiga kasuwanni da kuma wuri da yawa yana ta tella Biafra ko wani zance wani abu. To alhamdulillah wasu mutanenmu da manyan mutanenmu sun fara gane abin da yake ta faruwa. Shi wannan bawa Allah ba dan Allah ko dan cigaba al'umma Igbo yake wannan abin cigaban kansa da kwangilan da ya karama. To shi ne abin da mu a karan kai na abin da ni na fahimta abin da yake ta faruwa.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni. Mai maimaka wanda ba kyau dan Allah ka san.
Abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga birnin Washington DC nake mana fatar alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya.
A gaida Jummai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da zauren dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba share fagen, ga gogan Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Gwamnatin Najeriya ta ce za ta wallafa jerin sunayen waɗanda ta kwaci kudin cin hanci da rashawa a hannunsu. Biyo bayan umarni da babbar kotun tarayya a Lagos ta bayar a yanke karar da kungiyar Serap ta shigar ga ministan shari'a Abubakar Malami.
Abikadin taro CC ba hasin shi ta huska abin da aka samu kan waɗannan matsalolin.
Majalisar dattawa ta ce ba za ta saki tantance kowa daga sashen zartarwa ba sai in Yemi Osibajo ya kori Ibrahim Magu daga EFCC. Kudancin Najeriya sun kaure da kiran yi wa tsarin shugabancin Najeriya garan bawul don mallakar arzikin yankinsu. Arewa da TJ irinsu Justice Mamman Nasir na ce da gumin arewa aka samu mai
kudin gada da auduga ya koko aka tono man.
Adimi shugaba Buhari kan kafafen labaru Shaban Sharada ya ce tawaga za ta je jami'ar Maiduguri don yiwuwar katangeta bayan ramin da soja suka tona don kan giharin Boko Haram.
Rayukan dalibai, rayukan malamai, shugaba Muhammadu Buhari na girmama su sai inda karfin sa ya kare.
Ana ci gaba da taziyar rasuwar dan masanin Kano Yusuf Mai Tamasule wanda ya rasu a Masar yana mai shekaru 88. Nasira da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
America.
Haka, yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Kamar yadda ba a rasa sani ba, marigayi dan masanin Kano Dr. Yusuf Maitamasile na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta bayar da gudummawa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Da haka ba za mu taɓa mancewa da kyawawan jawabansa ba, ciki har da inda yake cewa.
Na taɓa faɗi nake cewa da za a ɗauki aƙidar Sardauna, aƙidar Bafulatanin Daji, da dukkan abin da ya dame mu a Najeriya za mu samu amsa. Rikici ne na addini, rikici ne na kabila, rikici ne na siyasa, na zamantakiya ne, duk aƙidar Sardauna za ta yi maganinsa. Jam'iyyar da muka fara yi a arewa ba ta siyasa ba ce, ita ce MPC, wadda tana ta ɗore. MPC na a lokacin ba siyasa ba ce. 1949 a watan June a Kaduna a Greens Hotel muka kafa jam'iyyar nan. Amma wane ne shugaban wannan jam'iyyar? Yau shekara 60 da wani abu. Wanda yake shugaban wannan jam'iyyar shine Dr. RB Dukko, Kirista ne. Muka zaɓi Kirista a 1949 shekara 62 ko da uku da suka wuce ya zama shugabanmu. Da jam'iyyar MPC ta zama ta siyasa, Sardauna ya kama shugabanci. Yana premier ɗin nan, likitansa mai duba shi Dr. Ishaya Audu, Kirista ne, mai kula da sha'anin tsaro a ofishinsa ko kuma a ƙasar ma ba a ki ɗaya, Sunday Awoni, Kirista ne, bai rade daga Kaba. Makocinsa kuma wazirinsa na hannun dama Michael Audu Buba ne, Kirista ne daga Shandam. Nato, babban amininsa a cikin sarakuna sarkin Kaguro, gwamna Awan, Kirista, da ƙanƙanuwar kabila daga kudancin Zaria. Waɗannan kristoci kuma daga kabila daban-daban su ne suke tare da Sardauna. Bai tsangwame su ba, bai nuna masa kyama ba. A tuna kuma a lokacin fa Sardauna Jikin Usman Dan Hodiya ne wanda ya mujaddadi, kuma shi ne mataimakin shugaban kungiyar musulmi ta duniya baki daya a lokacin. Sarkin Makka yana shugaba, shi yana mataimakinsa. Kaga idan sha'anin addini ne ya kawo amsa. Yana ta wa'azi a shiga musulunci, amma da Jole Tonko Yusuf da shi Dr. Ishaya Audu Kirista suka zo kace mun ga wani abu da kake na alheri, mu muna son mu koyi da kai. Ice ala ba ku sa'a, babu tilas a addini. Ai shi ne ma suka kafa wannan jam'iyya kan. Ai da sunanta Christian Association of Northern Nigeria. Da sauran kirista suka karba aka cire Northern din. Kaga Sardauna bai nuna kiyayya ta saba ga wani ko Sardauna ya yi wannan. Ya zauna da kowa, ba kowa hakkinsa, ya yi adalci.
To Allah ji kan mazan kwarai. Shi ko da dadde kuma shahararren dan jaridar nan da ke Kaduna Mahmud Bab Ahmad cewa yi.
Duk waɗannan abubuwa da suke faruwa siyasa ce take haddasa su. Kuma 'yan siyasa ne suke amfani da siyasar nan domin su samu goyon baya ko gindin zama ko matsuguni a waɗansu rayu, ko kuma su hure ma mutane kunnuwa ta yadda za su samu biyan bukatarsu. Suka ga cewa addini shi ne hanya mafi sauki da za a iya amfani da shi don kaiwa ga irin wannan biyan bukata. To alhamdulillahi yanzu siyasar ma mutane sun fara gane ta. Sun fara fahimtarta, sun fara ganin irin illan abubuwan da idan ba a yi amfani da gababe sassan hanyar da ya mata suke haddasawa. An hamɓarar da gwamnatin da ke mulki kuma aka zauna a lafiya. Shekarun baya bai za a yi ai haka. Kuma abin da ke hana hakan shi ne rashin haɗin kai tsakankanin 'yan siyasa da ke sassa daban-daban na ƙasar da. To duk rikice-rikicen siyasar Najeriya fa yana faruwa ne a kan tsarin kafa gwamnati. Waɗansu suna ganin cewa su ba a yi da su, waɗansu ana danne su, waɗansu ana kaza-kaza-kaza-kaza. To sai mutanen gabas kuma suka fanɗare. Su kuma suka nuna cewa ba su amince da wannan ba ko ba za su yarda ba, kuma sannan ma ƙasar ma ba su son su zauna a ciki. Irin al'amuran da suka yi ta faruwa a zamanin siyasar jamhuriya ta farko. Kuma har yanzu waɗannan abubuwan suna nan, kuma a yanzu ne ma suke ƙara kunnu kai suna yin barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasar nan. Saboda haka nan har yanzu ana iya cewa mutanen Najeriya idansu ya buɗe, kansu ya waye, arzikinsu ya ƙari ya bunƙasa, amma har yanzu ba su koyi darussan komai ba game da al'amuran da ke janyo musu matsala yana kuma jefa su cikin wahalhalu. To a wannan marar da muke ciki akwai muhimmin abu wanda ya faru wanda kuma jama'a da yawa suka kosa da faruwarsa ko kuma su ne suka yi sanadiyan kasancewarsa a wannan lokaci. Wannan abu da ake yi kuwa shine bincike-binciken da ake yi domin a tabbatar an kore dan a sha da karari nan gaba. Sa'annan kuma a hukunta waɗanda suka jawo matsalolin da suka jefa ƙasar nan cikin uku. Muka yi ta tsalle har sau 100 ta kasa ficewa. Idan kuwa gashi ana yi ana bincike ana kuma gano al'amura. Tarnaƙi ko jinkiri a cikin yanke hukunci ba abu bane wanda ke inganta harkar shari'a ko kuma wanda yake kyautata irin hukuncin da za a yanke. Muddin ba an tashi haikan bane gaba daya aka yi irin wannan abu bai daya a kasar nan. To ba fa yadda za a yi a samu nasarar kawar da rashawa da cin hanci a Najeriya. Domin Malam Muhammadu Buhari yana iyakacin ƙoƙarinsa yi yana tukacan gwamnoni kuma a nan suna nan suna kwancewa suna ɓatawa suna abin da suka ga dama. Saboda haka wajibi ne jama'a su tashi gaba ɗaya su ba da gudunmawa a wannan yaƙi da ake yi da rashawa wanda ya kasance tushen fitintunu da tashin-tashin a Najeriya. Amma ba wai abin Malam Muhammadu Buhari kaɗai ya yi wannan al'amari ba. ‘Yan wana ‘yan Najeriya a yi ƙoƙari a magance matsalolin da muka gada ko kuma waɗanda muka haddasa da kanmu da kuma fatan Ubangiji Allah ya ba mu ikon kaiwa ga dukkan bukatunmu da kuma ba mu daman goyon bayan dukkan kyawawan manufofin da shugabanninmu suka gabatar.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida Ibrahim, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Wasu 'yan wasan ƙwallon ƙafa na Najeriya uku sun koma taka leda a wasu ƙungiyoyin ƙasar Turkiyya. Eldason Ecijile ɗan shekaru 29 ya koma ƙungiyar Sivasspor ta ƙasar ta Turkiyya akan aro daga ƙungiyar Monaco ta ƙasar Jamus. Shi ko ɗan wasan baya William Trost Ekong ya bar ƙungiyarsa ta KAA Gent da ke ƙasar Belgium zuwa Bursaspor a kwantaragin shekaru uku, yayin da na ukun wato Imo Ezekiel shi kuma ya rattaba hannun kwantaragin shekaru uku da ƙungiyar Konyaspor daga Al-Arabi ta Qatar. Kasashen Zambia da Zimbabwe sun shirya tsab domin sabunta daɗaɗɗiyar adawar da ke tsakaninsu tun kafin samun 'yancin kai, inda a gobe Lahadi za su yi karon battar ƙarfe a wasan ƙarshe ta gasar ƙwallon ƙafar kasashen kudancin Afirka. Dukkan kasashen biyu dai sun taɓa lashe kofin gasar sau huɗu a tarihi, inda suka kara da juna sau shida, kowace ta yi galaba sau biyu kana suka yi kunnen doki sau biyu. Za a fafata wasanni a filin wasa na Royal Bafokeng da ke ƙasar Afirka ta Kudu. Hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA ta dakatar da mai horar da 'yan wasan ƙasar Mexico Juan Carlos Osorio har na tsawon wasanni shida saboda samun sada laifin yin baƙaƙen maganganu ga jami'an da suka yi alƙalancin wasan fitar da na uku na gasar zakarun nahiyoyi da aka kammala kwanan nan a ƙasar Rasha. Kwamitin ladabtarwa na hukumar ya sami Osorio da laifin amfani da kalaman zagi ga ɗaya daga cikin alƙalan wasan wanda ƙasar Portugal ta doke su da ci 2-1. An caji kocin mai shekaru 56 da haihuwa da saɓawa sashe na 49 na kundin dokar ƙungiyar ta FIFA. Aka kuma ci shi taron kusan dala 5,200 bayan an gargaɗe shi. An sami cimma daidaito tsakanin ƙungiyar Everton da Manchester United akan komawar ɗan wasan gaba Romelu Lukaku a United ɗin akan kuɗi fam miliyan 75. A can baya dai an danganta Lukaku da komawa tsohuwar ƙungiyarsa ta Chelsea, to amma hakan bai faru ba. Kocin United ɗin Jose Mourinho ne ya sayar da Lukaku sa'ad da suke a Chelsea a shekara ta 2014 ga Everton akan kuɗi fam miliyan 28. Murtala Faruk Sanyinna, Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla, masu sauraron mu da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Ibrahim Alfa Ahmed da yake na gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa mu kwana lafiya, assalamu alaikum.